ɗan ƙasa da hukuma.
Kina barci ta gaba ta fita, Allah wa daram mai ta dota da waɗanda suke da jawota, haka nan da waɗanda ka kawota, Allah ka gare mu da tashi.
Masare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Tunda aka hijira yau sama da shekara 15, wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba, wani bai san iyayensa inda yake ba. Da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa. Amma yanzu an rige wannan gwamnatin, idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu.
Gaskiya a matsayin mu na ƴan gudun hijira ba mu ji dadi ba, duk da ba mu san meye dalilin ta na yin haka ba. Saboda halin da aka tsinci rayuwa, tunda haka babu gonakan da muke aiki, babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune.
Yan gudun hijira a jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar kenan ke bayyana halin rashin tabbas da suka shiga biyo bayan matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan kungiyoyin jin kai a kasar ta Jamhuriyar Nijar. Adaka ce mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara. Amfanin kansa yana cikura, ya bido haƙƙinsa ya tattara, kodi kote na sasamu.
Madalla, masare a baya-bayan nan ne mahukuntan mulkin soja a Jamhuriyar Nijar suka dakatar da aikace-aikacen agaji da wasu daga cikin ƙungiyoyin jin ƙai ke yi a ƙasar ta Jamhuriyar Nijar. Yanzu dai fiye da shekaru 10 kenan jihar Difa a Jamhuriyar ta Nijar ke daukar nauyin bakuncin kaso mafi yawa na yan gudun hijira da ayyukan mayakan Boko Haram suka raba da muhallansu. Kazalika kungiyoyin bada agaji da ayyukan jin kai na ciki da wajen nahiyar Afirka na gudanar da aikace-aikacen tallafi ga waɗannan yan gudun hijira. Yanzu haka dai yan gudun hijirar waɗanda suka hada da maza da mata, yara da manyansu, sun fara bayyana fargaba akan makomar rayuwarsu biyo bayan wannan mataki na hukumomin Jamhuriyar Nijar.
Falmata Fannan, yan gudun hijira a rigirgiri bayan fesa. Gaskiya mu daga tarwa aikin na gaskiya ba mu ji daɗin shi ba, akan saboda ba mu ji daɗin shi ba, mu gari ruwa mu bai jaru ba, ba mu koma wajen zaman mu ba, sakamakon matsalan da yake ciki ba jara mana waje ba, ba ƴan tsoro. Dan saboda haka inde muna so a cikin da za a jara mana muhalli, ma a jara mana muhalli mu koma wajen inda muka fito. In ba haka ba gaskiya muna cikin matsala sosai, tankar matsala. Tunda ba mu da inda muke zuwa mu yi noma, yaran mu ba inda za su zuwa su je su yi nema su kawo mu ci. Yanzu haka wayansu bara ma suke, wayansu ga aiki suke a cikin gari. Gaskiya muna cikin matsala sosai, muna da matsala. Kuma anan an zo an dakatar da kungiyoyin da suke taimaka. Akwai wanda yake taimaka a bangaren ciwon lafiya, akwai wanda yake taimaka a bangaren abinci. Gaskiya muna cikin matsala sosai, muna da matsala. An kashe maka da, an kashe maka miji. Tunda aka hijira yau sama da shekara 15, wani har yanzu bai san mijinsa inda yake ba, wani bai san iyayensa inda yake ba. Da ake kawo tallafi na wannan da kake samun tallafi na zaka manta da wannan abubuwa. Amma yanzu an rige wannan gwamnatin, idan ya rige tallafin nan gaskiya babban matsala za a samu. Kowa yana shiga cikin damuwa, kowa yana shiga cikin hawan jini, mazai dauki ka wani ya mutu, wani haukace. Yawanci duka kuma mata gaskiya muna da cikin matsala. Tunda gashi kana ganin mijinka, tunda aka hijira baka samu miji ba, baka san inda yake ba, baka bar gida, ka bar gidan ko baka san inda kake ba, ke kin bi wani dan wanki, kin zo wani hijira. Idan baki samu tallafin ba dan wanki ya samu tallafi, zai tallafa dan wanki.
Sunana Usman Bulama, ni dan hijira ne wanda ya taho daga Dogon Cikin mazaunin Difa a yanzu a Jamhuriyar Nijar. Gaskiya a matsayin mu na yan gudun hijira ba mu ji dadi ba, duk da ba mu san meye dalilin ta na yin haka ba, amma gaskiya abun bai dadi ba sosai. Saboda dalilin da sa abun bai muna dadi ba, saboda halin da aka tsinci rayuwa, tunda haka babu gonakan da muke aiki, babu wani muhalli mai kyau wanda muke zaune. Wannan tallafin da ake bawa jama'a shine wanda yake kara mu mutane karfi. To yanzu kuma abun nan gaskiya baya samuwa, haga mutane suna cikin wani mawuyacin hali. Tunda haga harkar magani ko lafiya kudi ne zaka sa, to kuma baka sana'a ba noma, ta yaya za ai ka samu kudin da zaka sa kai wannan aikin. Sannan bangaren kula da ilimin yara da kuma kula da lafiyar su da kuma ci da shan su, ka ganin ma mun samu na kaso saboda da wannan abun nan ne ake samu ake tallafa musu. Kiran mu ga gwamnati, kamar lokacin da ta fara ba da wannan wajajen da ake samu ake noma, gaskiya mun yaba sosai duk da abun bai kawo kanmu ba. Amma a matsayin mu na mu ma ɗan hijiran da muke zaune, bamu da wajen da muke nomawa, bamu da wajen da muke yake muhallin mu, muna roƙo ga gwamnati mu ma ta sama muna wani waje da za ta buɗa wajen da zai zama za ana noma ana samun abincin da za a tafiyar da rayuwa ta yi daɗi. Amma sakamakon rashin wajen da zamu noma, ka gani dole ne kawai jiran muke koda shi a bamu a bamu a bamu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roƙo da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
To sai dai Muhammad Sani da ke zaman magatakarda a ofishin ma'aikatar kula da da'irar birnin Difa ya yi tsokaci dangane da wancan mataki na gwamnati.
Kamar yadda ka gani, jihar Difa tana tattare da matsaloli na tsaro. Lalle an ji dama, amma ba mu cewa an ciyo kan matsalar kwata-kwata. Inda har yanzu dai akwai sauran zomuka ba. To waɗannan ƙungiyoyin da kace an tsaida, tabbas shi gwamnati shi na da dalilai waɗanda ya sa ya yi wannan aikin. Ina son in shaida cewa waɗannan ƙungiyoyin waɗanda aka tsaida waɗannan wani jeri ɗin ba su kaɗai ba ne suke wannan aikin. Akwai da yawa waɗanda suke yin wannan aiki, suke ci gaba da tallafa ma talakawa a yanzu ma ɗin, kuma suna nan da ci gaba da kawo nasu gudunmawa bisa ga harkar ta yadda waɗannan refugee ɗin ko deplaced. Kuma na san da wannan matakin da gwamnati ya ɗauka shi ne alheri, amma mu ma nan duka wata ƙungiya da ta zo ONG da take son ta yi aiki a cikin wannan community namu, to dole fa sai ta biyo ta komin. Muna gaya ma komite da ke cikin garuruwa, muna gaya musu cewa da duk wata ƙungiya da ta zo a nan, ta zo garin ku, ya kamata ku bincika ku yi ha interview ta mere. Yannan ya kamata a ce wannan ƙungiya abun tallafin da za ta yi muku yana daidai da buƙatunku, saboda idan ba waɗannan buƙatunku ba aka yi magani, to lalle tallafin nan ba zai yi tasiri ba.
To mene ne sabonku na ƙarshe zuwa ga daukacin al'umma mabukata waɗanda suke ta ƙorafe-ƙorafen nan?
Shi ne muke son mu ja hankalin su cewa da abinda gwamnati ya yi shi ne daidai. To kuma ina tabbatar musu da cewa da akwai ƙin ƙungiyoyi da yawa har yanzu waɗanda ke nan tare da mu, kuma suna kokowa su kawo goyon baya, suna kokowa su kawo tallafi inda ya kamata, inda ya dace. Kenan, kar su damu, mu ci gaba da ba mu haɗin kai, kuma insha Allah za mu ga duk yanda ya kamata a yi talakawa mabukata an samu in sha yi musu hawaye.
To a shirin mu na makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu ji abinda ƙungiyoyin fararen hula ke faɗi dangane da wannan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar na haramta wasu daga cikin ƙungiyoyin jin ƙai da ke tallafawa 'yan gudun hijira gudanar da ayyukansu a ƙasar. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Harushalar Shidu, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tarar da mutananta, ƙosassu babu tsiraraita, da rashin aiki daga labaita, koyawan banza ko sata.